Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 9 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
A jiya Laraba, wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su 7 'yan kasar Togo a Afrika ta Yamma sun rasa rayukansu. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba kan wani umarni daga ofishinsa domin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan kashe mutane aƙalla 16 da 'yan bindiga suka yi a wani masallaci a jihar Niger, Nigeria.
Masallacin ya cika da jama'a, muka zabura, muka rika ramar kofa, wasu suka yi kowa da kowa mutane suke a cikin sun riya sun tattara kofofi.
To, Allah ya sauƙaƙa. To, yau fa ce ranar jaddada yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Ko yaya al'amarin yake a jamhuriyar Niger?
Babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne, wajen duwan kamar kana samun kashi 80 kamar da 7 cikin mutane 100 wanda aka tambaya sun ce akwai cin hanci da yawa.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba, wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su 7 'yan kasar Togo a Afrika ta Yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa wasu kuma 'yan kasar Togo guda uku sun samu mummunan raunuka a sakamakon tashin abin fashewar allar dimban digyara. Ya kara da cewa 'yan aikin wanzar da zaman lafiya din suna cikin ayarin masu tafiya ne a tsakanin garuruwan Duenza da Severa. Har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin. Kasar Dowa dai ta ba da gudumar kusan jami'ai 930 ga rundunar sojojin Majalisar Dinkin Duniya su 16,000 a kasar Mali, wanda aka fassani da suna MINUSMA a takaice, ko rundunar kasa da kasa ta tabbatar da zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan shekara 2050. A rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030. Sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035. Umarnin zai ba da damar rage hayaki mai gurɓata muhalli a ma'aikatun gwamnatin tarayya a wani bangare na ƙoƙarin shawo kan matsalolin canjin yanayi. Wannan umarni na shugaba Biden ya buƙaci gine-ginen gwamnati su riƙa amfani da lantarki maras gurɓata muhalli 100% nan da shekara ta 2030. An kuma tanaji cewa su ma motocin gwamnati za su kasance masu aiki da lantarki 100% nan da shekara ta 2035, yayin da su ma kwangilolin gwamnatin tarayya na samar da kayayyaki da masu nasaba da wasu hidimomi su ma su kasance marasa gurɓata muhalli nan shekara ta 2050. Gwamnatin Amurka za ta zama jagaba wajen nuna misali a wajen aza tubali mai ƙarfi domin harkokin kasuwancin Amurka su yi gogayya da saura, su yi nasara a duniya baki ɗaya a sha'anin tattalin arziki a makamashi mai tsafta, wanda hakan zai taimaka a samun ƙarin ayyukan biyan albashi mai tsoka a nan cikin gida, kamar yadda fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa kan dabarun tunkarar canjin yanayi. Kada a shagala, labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba an nuna ɓacin rai a shafukan sada zumunta a Myanmar bayan ganin wasu hotuna da samun bayanan zargin kashewa da kona wasu 'yan ƙauye su 11 da sojojin gwamnatin suka yi arewa maso yammacin ƙasar. An yada hotuna da bidiyon mutanen da aka kona a ƙauyen Tao na yankin Sagaing ta kafofin sadarwa masu yawa a shekaran jiya Talata. An ce an ɗauki hotunan ne jim kaɗan bayan da aka kashe mutanen, sannan aka banka magawarwakin su wuta. Ko da yake babu wata kafa mai zaman kanta da ta tantance hotuna da fayafayen bidiyon, amma bayanin da wani mutum ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, wanda ya ce ya je wurin da abin ya wakana, ya yi daidai da wanda kafofin yada labarai masu zaman kansu na Myanmar suka bayar.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu miyagu suka kashe mutane aƙalla 16 a wani masallaci a jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari, gare ka.
Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka kimanin mutane 16 a daidai lokacin da suke cikin masallaci suna gudanar da sallar asubahin ranar Laraban nan a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun auka ma masu sallar ne a ƙauyen garin Ba'ari da ke yankin ƙaramar hukumar Mashegu, inda suka bude masu wuta a daidai wannan lokaci, kamar yadda waɗannan da suka tsallaka rijiya da baya suka yi ƙarin bayani.
Muhammad Danbawo, ɗan garin Bare. Muna cikin masallaci, an sallar masallaci nan, sallar subahin, sai suka bude mana wuta. Fa. Ni Allah sa na waɗi, ban ba samu farkon kwanci ba, sai wanga aiki ne samun nan. Sauran jama'a kuma duka dai suna can an kashe mutane da dama. Cikin mutum 16 ba mu ji zuwan su ba. Ya kare an sallar masallah kurum. Kullum sai ta Salima dai an kama. Salima dai an karuga da ita na bude wuta.
Sunana Muhammad Al-Mansur daga Tanga Bari. Tani abin da na sani kawai an sallar masallah asuba. Muna sallar masallah babu wanda ya daga kai sai muka ji halfi. Suka ce ka kowa ya daga. Kuma Allah ya sa masallacin ya cika da jama'a. Muka zabura, muka rika ramar kofa wasu suka yi kowa mu sai a shi yanzu da ya san tattara kofofi. To karamin kofa inda liman ke shigowa shi ne ba su samu suka tare ba. Sannan ne fa Allah ya ba mutane ɗauki saura suka yi tafita. Mu sai muka zube nan kasa da ni da limamin dai ba da sallah da tsohon liman da wancan mutumin ga yace Muhammad Danbawo. Duk muna wuri gida. Bayan sun yi abin da za su yi suka wuce, kaman ba za su saki dawo Lord Musabbeni ba. Sai can daga baya suka dawo sai sabin daga Halbeni. Nan ta kirji ta baya ya harbo ne kuma Halbeni hannu ya kare man hannu. Sun kashe babana. Babana sun kashe shi sun wuce da kanina.
To kawo lokacin hada wannan rahoto dai ba mu samu wani ƙarin bayani ba daga ɓangaren gwamnatin jihar Niger akan wannan hari. To amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma ta ce mutane 9 ne suka tabbatar da mutuwarsu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kurias ya ce sun kara tura jami'an tsaro a yankin.
Sai muka mu mobilize mutane sun je wajen, mu mobilize yara suka je wajen suka yi yadda da su kontain abu.
Amma kun samu adadin wanda aka kashe koko?
The number is ranging from 9 haka.
Wannan dai shi ne karo na biyu da waɗannan 'yan bindiga suka kai irin wannan hari a daidai lokacin da bayan Allah ke sallar asuba. Domin kuwa ko a kwanakin baya ma 'yan bindigar sun hallaka mutane 18. A daidai lokacin da suke sallar asuban a garin Mazakuka da ke ƙaramar hukumar Mashegun. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani lokaci a yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin wani taron koli ta yanar gizo daga nesa a game da demokradiyya, Waɗanda za su halarci taron sun haɗa da shugabannin ƙasashen duniya, ƙungiyoyin rajin kare haƙƙi da cibiyoyi masu zaman kansu domin shimfiɗa wata ajanda da nufin sabunta turbar demokaradiyya domin warware manyan barazana da ƙasashe masu demokaradiyya suke fuskanta a wannan zamani ta hanyar ɗaukar matakan haɗin gwiwa. Taron ƙolin wanda za a ci gaba da yinsa zuwa gobe Juma'a wani ɓangare ne na alƙawarin da Biden ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na ƙarfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatocin duniya suke ƙaruwa. Ko da yake an shirya yin wani taron ƙoli na ido na ganin ido nan da shekara guda, amma wani babban jami'in gwamnati ya shaida wa muryar Amurka cewa ba a tsammanin za a ci gaba da irin wannan taron bayan wa'adin gwamnatin Biden. Manufofin taron sun haɗa da ƙarfafa demokaradiyya, yin rigakafi ga ayyukan gwamnatocin duniya, tunkarar cin hanci tare da haɓaka turbar kare haƙƙoƙin jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa an wawashe kayan abinci masu yawa daga rumbunan adana su da ke yankin arewacin Ethiopia, wanda hakan ya sa aka dakatar da rarraba kayan a wasu birane biyu. Jami'an hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankin sun gaza hana yin warwason saboda babban barazana da ake yi masu da ta hada da tsare ma'aikatanta da bakin bindiga, kamar yadda kakakin majalisar Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai. A sakamakon haka, hukumar tallafin ta dakatar da rarraba abincin a biranen Desi da kuma Kombolcha, duka a cikin lardin Amhara da ke arewacin Ethiopia din.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kamar yadda yake a sauran kasashen duniya aka yi waiwaye kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa. Sula Barma gare ka.
Cin hanci da rashawa wata matsala ce da ta shafi kusan kowane fanni a nan Niger, to amma kuma abin ya fi kamari a wajen jami'an tsaro, kamar yadda bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka nunar, inji shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Halsiya mai shari'a mai Musa Alhaji Bashir.
Ma'aikatu na gwamnati, babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne. Yanzu ka duba kaman wajen Duwan, kaman kana samun kashi 87 na mutane cikin mutane 100 wanda aka tambaya sun ce akwai cin hanci da yawa. In ka duba wajen Enfo, kashi 84. Wajen police za ka samu kaman kashi 83 na mutane da aka tambaya sun ce kaman a police effectively akwai wannan matsalolin nan. In ka duba wajen shari'a za ka samu kaman kashi wajen 71. Wajen likita za ka samu kaman kashi 63. Wannan bincike ita ta bada haka nan. Kuma mun fara bincike a yanzu wajen Duwan, ma'aikatan Duwan da su ne suke number one. Wato mun fara bincike wajen nasu yanzu mun yi kaman wata biyu muna bincike, tunda akwai abubuwa da wanda ba cikin ka'ida ba ake yi. Mun kare da nan, wato za mu dawo wajen masu raraji. Mun kare, to za mu zo wajen harkar shari'a. Kusan shari'a ita ce gimshikin komi a ƙasa ko a duniya.
Rashin hukunta masu aikata cin hanci da jahilcin jama'a a game da koma bayan da wannan al'amari ke haddasa wa ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ke janyo ƙaruwar cin hanci a Niger. Shugaban hukumar Halsiya ya ce yana da ƙwarin gwiwa al'amura za su canza.
Shugaban ƙasa da prime minister da duka mataimakinsu wato sun ba da umarnin cewa za su yaƙe ta. Kenan ƙarfin gwiwan ta zo daga sama, kuma daga ƙasa jama'a kuma suna so gaskiya a tace ɗan kuɗin da Niger take da. Shekara 20 ina ma mutane wanda suka zalunci gwamnati ko suka zalunci ƴan uwansu a musu shari'a. Faɗuwa ce ta zo daidai da zama, wato gurin mu so muke gaskiya kowace ma'aikata ta Niger ta yi aiki da duka. Kuma a dangajin tausayin jama'a, a dangajin tausayin ƙasa, a kiyayi dukiya ta gwamnati.
Kungiyar yaki da cin hanci ta Transparency International ta bayyana Nijar a matsayin ƙasa ta takwas mafi cin hanci a Afirka ta Yamma a shekarar 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi, za a ji wata takaddama kan shirin karɓar sama da naira miliyan 1 daga 'yan Najeriya masu buƙatar lasisin aikin likita bayan sun dawo gida daga karatu.
Taɓarɓarewar aikin jinya ya lalace. Waɗannan 'ya'ya da Allah ya ba su dama suka je suka tafi aikin nan, suka tafi makarantar nan, suka koyi aikin nan, kamata yi a daɗa tallafa musu a kai, a ɗaga su sama, ba wai a bibiye su da wani kuɗi da za su bayar ba. Wannan abin ya kamata gwamnatin tarayya ta Najeriya ta sa ido, ta kula, ta yi watsi a kan wannan abin.
To tuni dai, Majalisar Dokokin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi zama na gaggawa kan batun tare da buƙatar hukumar ta canja tsari da samar da sauki ga ɗaliban.
Dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar Dr. Tanko Yusuf Sununu ya yi ƙari da cewa
bamu gamsu da hujjojin da suka bayar ba. Na farko dai babu dalilin da za a ce idan mutum zai shiga ya rubuta sunan shi domin wannan jarabawan sai ya biya 10,000. Haka kuma muna ga cewa 900 ya yi tsauri a halin da ake ciki yanzu da tattalin arziki ya kare. Mafi yawancin waɗanda suke da wannan karatun gwamnatocin jihansu suka dauki nauyinsu suka ba su tallafin zuwa wannan karatun. A halin yanzu sun kare gwamnatoci sun je hannu daga gare su, kuma iyaye da yawa ba sa da kuɗin da za su biya wannan.
To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun ƙarshe a shekara ta 2021. Bayan Amurka ta yi tarihi a zaben mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa, aka kuma zaɓe Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin macen farko baƙar fata ta farko kuma 'yar Afirka ta farko a matsayin shugabar ƙungiyar cinikayya ta duniya. Mata na ƙara samun ƙwarin gwiwa ganin an dama da su a harkokin mulki. To menene yake zama ƙadangaren bakin tulu a yunkurin mata na cimma wannan guri a nahiyar Afirka? Shirin domin iyali ya nazarci wannan batu a cikin watan biyu. Ga kaɗan daga cikin tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta a tattaunawar da shugaban gamayyar ƙungiyoyin mata ta Najeriya Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar ƙungiyar Fulani mata reshen birnin tarayya Abuja, da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar babban birnin tarayya Abuja.
Bari mu fara da ke Madam Gloria Laraba Shoda. Yaya kika ji da wannan?
Da na ji labarin har an zabe ta a aspirant ta yi takara da shi Joe Biden, mun rubuta leta muka aika musu, muka ce wallahi mun ji daɗi kuma muna roƙon Allah su ci zaben nan. Kuma da aka fara rigimomi na Amerika din nan, muka shiga cikin addu'a saboda muna son mace ƙasar da aka ce shine babban ƙasa, shine shugaban ƙasa a duk duniya, a samu mace ta zama vice president. To aka samu mace ta zama vice president a Amerika, me ya rage kuma? Duk ƙasa kawai a fara samu vice president da president. Mun san an samu president, amma Amerika shine babban ƙasa a duk duniya, shine kuma democracy din mu nan su muke koyi da. Saboda haka ina son Nigeria ta dubi abin da Amerika ta yi, ita ma ta yi, mu samu mace a nan in 2023 ta zama vice president.
To kalubale gare mu mata. Bari zo gare ki Hajiya Balaraba. Kin ji abin da shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata ta faɗi game da zaben mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka, kuma ta ce tana so a yi irin wannan a nan Najeriya. Kina ganin zai yiwu?
Jama'a assalamu alaikum. Da farko dai ni munna ne zan yi domin munna ma har na rasa jiya ban yi baccin kirki ba. Magana ne wanda kullum muna tafafatawa akai. Mu mata mu ne komai a duniya. Ana ganin ba za mu iya ba. Kuma ni na yadda cewa ba ba za mu iya bane tsoro suke yi. Sun san idan aka ba mu ai ba fatan mutum za mu dauka mu daura ba. Duk yanda za mu sai zan yi dole za mu san iyayenmu mu san mazajinmu mu san ƴaƴanmu da jikokinmu. Ai wannan abu kalubale ne. Yanzu ya rige mu sauran ƙasa. Najeriya ita dama ita daban take ai abinda su suke kawowa suna ganin kamar cewa kullun ina fada anan da babban murya mu mata a kitchen muke to yanzu fa mun fi karfin kitchen su sani cewa tabbas tunda har America tayi wannan abun to baki ɗaya ma generally zai yi wannan maganan akwai lokaci da can an ce Sayyara Jibril ta fito ba a mara mata baya ba to yanzu ta fito ko kuma wanda ta fita ta fito a gani sai mun yi wannan kalubalen a Najeriya insha Allah da babban murya nake fade mata iyayen gida kuma wallahi tallahi sai mun ci
a shekara 2023 kenan
insha Allah kwarai ko ke kika fito zamu mara miki baya
to mun maran da kareki Sa'adatu Sa'adatu Ahmad Bustani kin ji abin da ƴan uwanki suka fadi ya kika ji
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan abu kan ba karamin abun farin ciki bane especially mutanen Najeriya ina so su yi koyi iyaye na maza da iyaye na mata su yi koyi su ga abin da ya faru America kowa san ita ce cibiya gaba ɗaya ita ce uwa duk duniya babu ƙasa kamar ta to gashi inda yau Allah ya canja al'amarin sa to muna fata mu ma insha Allah rabbul alamina ina so ai koyi da wannan abu a cire hasada a mace ce wane ne alhamdulillah mata iyaye ne dama ai a gwada a gani mana insha Allah rabbul alamina Allah ubangije ba mu sa insha Allah 2023 Allah da muna fata mu samu mace ta zama vice president in Allah ya so ya yi da Allah kuma ya nuna mana
to madam Gloria Laraba Shoda ke a matsayin ki na shugaban gamayyar kungiyoyin mata me yasa ba za ki ce za ki yi kokarin mara wa mace baya ta kalubalanci kujerar shugaban kasan ba me yasa sai mace makiya
eh to kin san America kin san shekara nawa suka yi kafin suka samu vice president
sama da shekaru 200
to saboda haka ba za mu ce mata yanzu su zama president ba amma ba abun da Allah ba zai iya yi ba mace tana iya ta zama vice president in mace ta fito wasu mata suka fito sai su ja baya ita wanda ta fito president Sayyara Jibril ta fito amma bata wuce aspirant ba bata wuce primaries ba
to ita jefa mu kanta kura
bata wuce primaries ba da ta wuce primaries sai aga ko mata za su zabe ta ko ba za su zabe ta ba yanzu mace ta fito har ta wuce primary har ta zama candidate sai mu mara mata baya mu kira duk mata su zo su mara mata baya su ta ci zabe ni na tabbata in mace ta fito a yanzu yanda muke mata za su fito su mara mata baya ni na tabbata
to me yasa kike ganin lokacin da Sayyara Jibril ta fito ya zama ne ita kadai ce ta kada mu kanta ƙuri'a mata a wannan jam'iyyar ba su goyi bayan ta ba me ye matsalar
a'a ba haka bane kin san ba mu da grassroots representation na mata ba mu da grassroots kuma in za a primaries daga local government za a zabi mutane daga state parties za a zabi mutane a cikin party bamu da mutane bamu da mata a cikin daga woman leader kila sai wani irin secretary ko irin na welfare secretary ko wani abu ake ba mata to aka zabi all chairman the vice chairman na local government zo su yi zabi aka samu delegates daga cikin house of assembly daga cikin chairmomi na local government ba mata a ciki wa za su zaba that's number 1 na biyu mata ba su da kudi da za su zubar masu kudin ma ba za su zubar da kudin su ba za su yi tunanin ƴaƴan su za su yi tunanin mazan su za su yi tunanin gidan su kafin su kashe kudi so kudi ne ake amfani da shi a primaries din banda kudi kuma akwai violence ana amfani da violence kin san kuma mata they are not violent mata ba za su fito da adda da makamai ba su ce suna neman election saboda in mata suka ga wannan abu sai su ja jiki mutane kuma an bi hotel an ba su kudi in suka fito wanda ya ba su kudi za su zaba abin da ya faru kenan saboda
haka a matsayin ki na shugaban kungiyar mata ta kasa wannan ya zama kalubale a gare ki akwai abin da kike yi na yanzu na jawo hankalin mata akan irin wannan siyasar
yanzu abin da muke muna ga ma su gwamnati su yi kokari su ba mata grassroots government su fara daga councillors su fara daga chairmomi su fara daga vice chairman SSGs da sauran su the chairpersons na council kin san council chairpersons are party leaders su fara daga wajen so that mata za su samu grassroots support ba wai sai an zama senator ba wai sai an zama house of rep ba daga wajen House of Rep guda nawa ne yaushe za ta tashi har ta zo ta tara mutane, amma aka samu grassroots support in aka zo primaries mata suna iya scaling through, suna iya samun primaries. So sensitization da muke yi kenan. Muka ga gwamnati da yayi abin kirki ya sa mata da yawa cikin cabinet din shi, sai mu bashi award haka muke, sai mu je mu bashi award don mu encouraging din shi yayi mu. Muka ga mu koma community commissioner sai sa ko judges ne ko wane ne dai, inda suna da yawa sai mu bashi award. So we are doing sensitization don mu basu encouragement, that's all we can do. Amma ina roƙon mata mu yi cooperation, mu haɗa kai. Let us talk, mu yi magana da one voice. Ba wannan ya ce wannan ba party dina ba, wannan ya ce PDP, APC, ABGA menene, no, mace is mace. Ko da PDP ne, ko da ABGA ne, ko da wane ne. Da Natasha ta fito, mun bi ta har SDP office. Muka je muka roka, aka ba ta candidacy. Ta zama gubernatorial candidate na SDP. Muka kuma raka ta har Kogi, muka yi supporting inta. Amma ba ta samu ba. An ta kara fitowa, za mu mara mata baya. Haka za muke yi. Mata muke mara ma baya. We are not politicians. Ko da PDP ne mace ne, ko da APC ne inda mace ce, ko da ABGA ne, ko wane ne inda mace ce, za mu mara mata baya. Da Mimi, in kika tuna ta fito a Benue, ni da kaina har Benue na je, muka mara mata baya. So duka mata mu haɗa hannu mu rinka mara ma mata baya. Balaraba ta ce in ke ma kika fito gobe za mu mara miki baya, kuma haka din ne.
To da fata haƙar mata na gani sun sami damar bada gudunmuwa ga ci gaban ƙasa za ta cima ruwa a faɗin duniya baki ɗaya. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa, da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. A madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke ƙarewa, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabata a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya.
Domin farewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno, ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shari'a, ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati.
In ba kadaran Allah ba, Arewa za ta gyaru. Musulmi da Krista ya koma ga kwaison addinin Krista da Musulunci, ya kuma tuba akan abin da muyi wa junanmu.
Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Arewa lumin ta samu dusai nishaɗi sai sharhudiya.
Lalle kam. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
An ji cewa a jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su 7 'yan ƙasar Togo a Afirka ta Yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050, a rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030, sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035.
Thomas sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, wato 8 kenan agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, 7 kenan kuma agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya taimaka da haɗawa, sai kuma injiniyanmu da shi ma aikinsa. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima can da hantsi idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin da zai kayartar da ku kamar yadda muka saba a kasance da sashin Hausa a kulle yomi dan a ji labarai da shirye-shirye masu kayatarwa wassalam.